Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis, 2 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda da sojoji sun kai samamiya ofishin hukumar tsaron sa kai da ake kira Nigerian Peace Corps da Turanci a birnin Abuja.
Wani Amerika ciki zan samu labarin sana'o'i na duniya, ciki zan samu labarin dokta ya da jin likita za a baka magani. In wani Amerika buɗa za ka ji an ce to abin da ka buƙata.
Wani ɗan Nijar kenan akan gidan rediyon VOA yayin da wannan gidan rediyon na murya Amurka ke bikin cikarsa shekara 75 da kafawa. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin rawar da gidan rediyon nan na murya Amurka ya taka ko kuma yake ci gaba da takawa a rayuwarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Babban Attorney General Jeff Sessions na ƙara fuskantar matsin lamba a yau Alhamis kan ya sauka daga kan makaminsa ko kuma ya cire kansa daga binciken da ma'aikatarsa take yi kan zargin kutsen da ake wa Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da ya gabata. Manya-manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat, shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Charles Schumer da kuma shugabar marasa rinjaye a majalisa Nancy Pelosi, dukansu sun nemi Attorney General ɗin da ya sauka daga kan makaminsa bayan bayanai da suka fito cewa sau biyu yana haduwa da jakadar Rasha a Washington, duk da ya bayyana a yayin zaman tabbatar da shi cewa bai da wata alaka da Rasha. A kwanan nan aka rantsar da Sessions a matsayin babban jami'in gudanar da shari'a bayan ya zama mai ba da shawara na musamman ga Donald Trump a yayin da yake takarar shugabancin kasar Amurka. Ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta NBC cewa idan lokaci ya yi zai sauke kansa daga cikin binciken da ma'aikatarsa take gudanarwa kan zargin alaka tsakanin jami'an Rasha a yayin dogon kamfe na shugaban ƙasa. Fadar gwamnatin Amurka ta furta goyon bayanta ga Sessions yayin da abokan adawa da kuma magoya bayan jam'iyyar Republicans ke kira da ya cire kansa daga cikin binciken kan tsoma hannun Rasha cikin zaben.
Shugaban ƙasa Donald Trump bai furta kalma ko ɗaya ta wadda ta danganci Rasha ba a cikin bayanin da ya gabatar gaban 'yan majalisun dokokin Amurka a cikin farkon wannan makon. Har yanzu masu lura da al'amura a Moscow sun fi mai da hankali ne akan kalaman da ya yi na cewa Amurka na fatan samun sabbin abokanai domin gina wato kyakkyawar dangantaka inda ra'ayinmu ya haɗu. Mai magana da yawun Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ya faɗa a ranar Laraba cewa babu wani wanda bai ji daɗin rashin kiran da Rasha da Trump bai yi ba, tunda ba wani sabon abu bane da Trump ya ce al'amuran da suka shafi Amurka kadai zai mai da hankali a kai, sannan kuma shugaba Vladimir Putin zai mai da hankalinsa ne kadai akan abin da ya shafi Rasha. Peskov ya ƙara da cewa ra'ayin Amurka da na Rasha ya zama ɗaya, ciki har da abubuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci, sannan Rasha na cike da haƙuri akan burinta na aiki da Washington akan waɗannan al'amuran.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumomin Malaysia suna shirin maida wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa, mutumin da ake zarginsa da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata, wanda ɗan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da Ri Yong-chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. A yau Alhamis, babban mai shigar da ƙara na ƙasar Malaysia, Janar Muhammad Afandi Ali, ya ce wa'adin da ya kamata a riƙe mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da ƙarewa, sannan babu ƙwararan hujjoji da ke nuna cewa yana da hannu a kisan. Saboda haka, a gobe Juma'a za a maida shi zuwa Koriya ta Arewa. Yanzu haka, wasu mata biyu ne da ke da hannu dumu-dumu a harin ke hannun hukuma, waɗanda suka haɗa da Siti Aisha, mai shekaru 25, kuma ƴar asalin ƙasar Indonesia, sai Dorothy Huang, mai shekaru 28, ƴar asalin ƙasar Vietnam, waɗanda duk aka tuhume su a jiya Laraba da laifin kisan Kim. Ba a dai baiwa matan damar su amsa laifinsu ko kuma akasin hakan ba, amma gabanin hakan sun yi ikirarin cewa ba su da laifi, domin a ce wasu sun ɗauka ana ɗaukan wani wasan talabijin ne na barkwanci, idan dai har aka same su da laifi a shari'ar da ake musu, babu makawa hukuncin kisa za a yanke musu.
Kusan wasu nau'ukan kudin zama 350 da ke arewacin Amurka da yankin Hawaii ne ke fuskanta barazanar bacewa daga doron ƙasa, a cewar wani sabon rahoto da aka fitar. Kelsey Kopek ta cibiyar da ke kula da halittun ta ce wannan wani bala'i ne da ke faruwa kan idanmu. A cewarta, wannan matsalar na ƙara nuna haramcin yin amfani da magungunan kashe ƙwari da ake amfani da su a gonaki, waɗanda ke taimakawa wajen wato kawar da ƙwarin. Baya ga haka, rahoton ya kuma ɗora alhakin raguwar ƙudan zuma akan yadda ake maida dazuka birane da kuma sauyin yanayi. Akwai akalla nau'ukan ƙudan zuma 4,337 a arewacin Amurka da yankin Hawaii, kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa tsirrai su kyankyashe furanninsu. A watan da ya gabata, hukumar da ke kula da namun daji da kifaye ta Amurka ta sanya nau'in ƙudan zuman nan da ake kira bumblebee a Turanci a matsayin wanda ke cikin haɗarin gushewa daga doron ƙasa, wanda hakan ya sa hukumomin tarayyar Amurka suka ayyana ba su kariya ta musamman. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda da sojoji sun kai samame a helkwatar hukumar tsaro ta sa kai da ake kira Nigerian Peace Corps da Turanci a Abuja, inda suka kama kwamandanta na ƙasa Mr. Arthur Dixon, suka kuma rufe ofishin. Ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, CSP Jima Moshut, ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samame.
The corps has no legal authority to wear uniform, set itself as security outfit, post their personnel on guard duties, and use ranking insignia.
Waɗannan 'yan Peace Corps ba su da iko a dokance, suke sanya kayan sarki, suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro, har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi, har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da kirjinsu, tamkar dai wasu 'yan sanda ko kuma sojoji, ba tare da sahalewar gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Binciken farko da aka gudanar, an gano cewa har kuɗi waɗannan jami'an Peace Corps ke karɓa daga hannun matasan da ke son shiga wannan aiki a duka sassan Najeriya. To sai dai kuma, Kwamandan Episco din na ƙasa ya ce 'yan sandan ba gaskiya suke faɗa ba. Tsarin mulkin wannan ƙungiya ya ayyana Episco da hukumar gwamnati mai ƙungiyoyi da kamfanin rajis wato CAC ta amince da mu a shekarar 1998 a matsayin jami'an tsaro na sa kai, kuma ba mu taɓa karɓar kuɗi a hannun kowa ba. Wannan al'amari ne na sa kai. Jami'an tsaron Najeriya dai a halin yanzu sun kulle hedkwatar wannan kungiya ta Fisco da ke nan Abuja. Aliko Irashid Harun masanin tsaro ne.
Kaman wannan al'amuran da yake fara na Fisco din nan, ai dama idan akwai wani organization na security wanda ya kamata gwamnati ta kafa, ya kamata akwai abin da ake kira bill. Wannan gwamnati na wannan ƙasan ta yarda da shi, kuma ta ba da responsibilities ko kuma mandate ne wannan organization din ya kamata ya yi a cikin ƙasa. Yanzu idan ka duba abin da yake fara a Fisco, Nigerian government ba ta yi passing bill akan cewa ga mandate din da wannan organization din ya kamata ta yi ba. Shi wannan Dixon Okoɗin ya ɗauko wani ra'ayi ne cewa ai under United Nations, Indian under United Nations zai iya operating a ko'ina. Kuma law ɗin United Nations daban take, rule ɗin Nigeria daban take.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ga dikin mutuwa mai ban tsado sai soja.
Kun dikin mutuwa mai ban tsado. A gaida Hassan Maina Kaina. A yau ne murya Amurka wato gidan rediyon VOA ke bikin cika shekaru 75 da kafa shi. Wasu daga jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da murya Amurka. Haruna Mamman Bako ya yi hira da su.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, CSP Jima Moshut, ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samame.
The corps has no legal authority to wear uniform, set itself as security outfit, post their personnel on guard duties, and use ranking insignia.
Waɗannan 'yan Peace Corps ba su da iko a dokance, suke sanya kayan sarki, suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro, har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi, har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da kirjinsu, tamkar dai wasu 'yan sanda ko kuma.
A duniya kam a harka ta guda miliya kun zamo na ɗaya, gaskiya ga ta dokin ƙarfe kun kai kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga saura can su na bi a can baya, za ki da babu bi.
Eh, murya Amerika yanzu nan dai mu nan Niger zan ce kuma musamman kamar nan kwanni mu vraiment sai mu ce an ci gaba dan bisa wannan aiki da ta kai vraiment ta waye mutane Kano da yawa dan akwai abubuwa da wanda ma bamu san su ba amma saboda muna sauraren Radio Amerika wallahi yanzu abubuwa gare mu sun budu da yawa kenan akwai ayyuka ma waɗanda mun ka gani an kawa saboda sauraren murya Amerika na kakin ma wani abu shi zaka deja mun ji shi gaggawatan radio kenan nan sai mu ce vraiment an ci gaba
suna na Ibrahim to abin da zan cewa sai da inci alhamdulillah saboda muryar Amurka muna karuwa da ita sosai game da laborin da ta kaba mu saboda muna amfani da su kwarai dan haka sai mu ce alhamdulillah Allah shi kara mata hazaka ta samu kwarin guyo ba mu labaruka waɗanda ba mu da labarin sai mu samu labarin su
sunana Abdulhamid muna ma Allah godiya da Allah ya gura mana wannan shekara 75 ha Allah nuna mana wannan lokaci akan murya Amerika to muna wanda murya Amerika kwarai har da zato duniya da kowa kuwa na amfani da gareta
sunana Isa to taimakon da suka yi muna jin dadin zaman da muke tare da su ko da wannan lokaci muna samun labarai gare su masu haske kuma muna jin dadin su suna kayatar da mu ko da wannan lokaci
ni da Yakubu muna Amerika ciki zan samu labarin sana'o'i na duniya ciki zan samu labarin doctor yadda duk likita za a baka magani in muna Amerika buda zaka ji an ce to abin da take bukata kasashen duniya kullu ana wayar da kanku da walolin da kuka yi kullun ka buda muna Amerika zaka ji an kai karshen magana ma ita kuka jira ku saboda ku ji karshen magana wadda babu karaya sannan tana da amfani da yadda shekarun duk da mun gaci saboda wayar da kai kan dinka tai wani gari ka ji labarin abu kuma ka same labari garin ku in wani taro za a yi kasar ku garin ku ma za ka samu labari
labu maman dogarawa mai buga fabenan kwani cikin hilin tiran ra'ayin da nake bada ga wannan gidan radio Allah bunkata kara bunkasa shi ya ci gaba saboda in hakkinka an ka taushe ma zai kulkulo maka hakkinka ko wanda an nise jiya to ai wannan shine babban ci gaba sannan wanda addaji karkara yana sauraron wanga abin
Alhaji Nomo birnin Kwanni Shabda Parki Pass Rimbo wannan cika shekaru na wannan gidan radio na Amerika mun ji dadin shi kuma shina wayar da al'umma da birni da kauye
Jama'a masu sauraro a yi mana aikin gafara mun dan samu wata 'yan matsala da na'urorin mu. Ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Nijar kenan game da gidan rediyon muryar Amurka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin rawar da wannan gidan rediyon na muryar Amurka ya taka ko kuma yake ci gaba da takawa a rayuwarku. Sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
A duniya kam a harka ta guda miliya kun zamo na ɗaya, gaskiya ga ta dokin ƙarfe kun kai kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga saura can su na bi a can baya, za ki da babu bi ko ni majiya mai kau da rudani. Da labari da dukkan sakamin yosu iko ta bukariya bare ai karin gishiri ko bakin rayu gaskiya sun ta dama madogar arziki.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Maiduguri? Malam Suleiman, muna jin ka, me za ka ce game da gidan rediyon muryar Amurka?
Ina kan kullum bana hankali bana samu.
Allah sarki, yau gashi ka samu, sai dai kamar layanka ko rediyon ne ba ma jin ka sosai.
A rediyo ma kashe yake.
To muna jin ka yanzu, bismillah.
Yawwa. So ya abubuwan ku?
To komai lafiya lau. Me zaka ce wace irin rawa kake tunani gidan rediyon nan na murya Amurka yake takawa a rayuwarka? Ko ko rayuwa al'umma baki daya? Malam Suleiman layanka yana da yar tangarda ya magoce yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Rufa'i daga Nasarawa ne.
To Mallam Rufa'i, muna jin ka.
To hakika dangane da kika ce karu 70 da wannan gidan rediyon naku yayi
75.
Gaskiya muna sa'a 75 kwarai. To gaskiya muna taruwa da shi kwarai. Ganin yadda wannan shirin naku na yau da gobe yake kayatar da mu, yake faranta mu rai, shi ne kadai yake yau da ba na ce zan kira ku in yi muku fatan alheri. Allah ya kara muku hazaka.
To amman Mallam Rufa'i, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Yobe?
Ina magana da Adamu Dododi daga Obatun the Estate.
Mala Adamu, muna jin ka.
Yawwa, gidan rediyon kullun yana burge ni kwarai da gaske saboda fadan wani kunce-kunce wanda mutane ba za su iya ba. In ba mun yi muryar haihu a Amerika ba, ba za ka ji waɗannan abubuwan ba. A cewa mutum a doke shi, a hana shi guga, ya rasa inda zai yi. To gaskiya rediyo Amerika yana taimakawa ta waɗannan hanyoyi yadda har za a fidda haƙƙin mutum.
To Mallam Adamu kenan daga Yobe, mun gode da ra'ayinka, bari mu sake komawa Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam, barka da aiki.
Mallam Shafale, kana lafiya?
Maryam, ina nan lafiya, ya kokari ya abubuwa. Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa namu Najeriya baki daya.
Amin amin. To me zaka ce game da gidan rediyon VOA?
Ajiya Maryam, gaskiya wannan gidan rediyo ba abun da zamu ce sai dai mu yi mata fatan alheri, kuma kuma kanku da kuke wannan gidan rediyo, kuke wannan aiki da kokari da taimakawa da kuke yi akan talakawa, muna muku fatan alheri. Allah kuma ya kara muku lafiya da zaman lafiya. Amma abinda muke so mu talakawa, do Allah do Annabi, muna son ku sake zaunawa, ku dubawa, ku kai mana wannan kuka namu cikin tebur ku na shawarwari game da maganan kiran nan da ake yi. Gaskiya layi ɗin nan yayi kadan. Dan gaskiya Maryam, talakawa na kuka a maganan layi ɗin nan, ana neman ku ba a samu, kuma kowa yana so ya bada gudumawan shi. Saboda kuma wannan abu an yi shi ne game da kan talaka ne, dan talaka ne ya samu inda zai kai kukan shi.
To Mallam Shafale, za a gabatar da kukan ka. Yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Benin, da wa muke magana?
Da Yusufu.
To Mallam Yusufu, wace irin rawa gidan rediyon VOA ya taka a rayuwarka? Koko a rayuwa al'umma
ya ke so shekara uku wala sai yau.
Allah sarki, to muna jan ka, me zaka ce, menene ra'ayinka yau?
Kuma ka ga nan abinda yana dame mu, mun da muna sauraron ku mun yawa. Kuma ba ku yi magana abin ga ba ku ba information na Benin. Abin yana cikin Benin, ba ku yi magana shi. Hello?
Mallam Yusuf, muna jan ka, muna jan ka. Kana so mu rinka tabo batutuwa daga nan Jamhuriyar Benin?
Muna sauraron ku mun yawa. Amma mu mutanen Benin ne, muna sauraron mu ne Amerika ba yau ba.
To Mallam Yusuf kenan daga Benin, mun ji wannan korafi naka, kuma za a gabatar da shi gaba. Yanzu kuma bari mu je Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa? Malami na Jigawa, ko kana jin mu? To ga dukkan alamun layin malami daga Jigawa ko malama daga Jigawa ya goce. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma mun samu wani kira daga Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Adamu da Fulani daga jihar Nasarawa.
To Mallam Adamu, wace irin rawa gidan rediyon VOA ke takawa a al'umma?
A gaskiya muna saurari, muna ji dadi. Allah kara muku karfin gwiwa.
Amin amin. To Mallam Adamu kenan daga Nasarawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Gombe? Malami na Gombe, ko kana jin mu? To ga dukkan alama dai layin malami daga Gombe ya goce, kuma ma dai a halin yanzu an daga man hannu, dan haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Zambia da ke karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta kasance ƙasa ta farko da ta so matsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar, bayan da ta lallasa Mali da zunzurutun ci 6-1. Matasan naci Polo Polo sun yi wayan bayan ne suka farke ƙwallo ɗaya da 'yan Mali ɗin suka zura, kafin daga bisani suka ƙara jefa wasu ƙwallaye 5. Hakan kuma ya baiwa ƙasar damar samun gurbi a gasar rukunin na 'yan ƙasa da shekaru 20 ta duniya a ƙasar Koriya ta Kudu. Wannan nasarar ta dora Zambia a saman rukunin nasu na A tare da tazarar maki 4 da ƙasar Masar da ke binta, wacce ita kam ta kuma yin kunnen doki da ƙasar Guinea da ci 1-1. Dan wasan Najeriya da ke takare da club ɗin Chelsea ta Ingila Victor Moses ya rattaba hannu a wani kwantaragi na shekaru 2, wanda ya ƙara tsawaita zamansa a Chelsea ɗin har zuwa shekara ta 2021. Moses ɗan shekaru 26 ya kwashe tsawon shekaru 3 na baya a zaman aro a ƙungiyoyin Liverpool da Stoke da kuma West Ham, to amma a yanzu ya zama wani gagarbadau a Chelsea ɗin a ƙarƙashin coach Antonio Conte. Moses ya koma Chelsea ne a shekara ta 2012 daga Wigan, inda a bana ya buga wa kungiyar wasanni 28 tare da jefa ƙwallaye 4 a wannan kakar wasannin. A ƙasar Spain kuma, kocin kungiyar Barcelona Luis Enrique ya bayyana cewa zai bar aikin horar da 'yan wasan kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ta bana. Enrique, dan shekaru 46, zai ƙarƙare kwantaraginsa ne a watan Yuni mai zuwa, inda ya ce ba zai sabunta ba domin yana buƙatar hutawa. Enrique dai ya maye gurbin Tata Martino ne a kakar wasanni ta 2014 da 2015, inda kuma ya sami nasarar lashe kofunan La Liga da Copa del Rey da kuma na zakarun Turai. To sai dai kungiyar ta Barcelona tana fuskantar koma baya a 'yan kwanakin nan, domin ko yanzu haka tana kan ganiyar ficewa daga gasar zakarun Turai, bayan da kungiyar PSG ta kasar Faransa ta doke ta da ci 4 da nema a wasan farko na matakin 16 na gasar. A bangare ɗaya kuma, kocin Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya ce baya da sha'awar komawa Barcelona domin mai gurbin Luis Enrique, kamar yadda ake raɗe-raɗe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta keɓe ƙasar Iran a matsayin mai tallafawa ayyukan ta'addanci a shekarar 1948. Ta faɗa cewa wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje kamar Hamas, Hezbollah da kuma masu jihadin musulunci suna samun tallafinsu ne daga gwamnatin Iran. Amurka tana ci gaba da ƙalubalantar gudunmuwa da Iran ke yi wa ayyukan ta'addanci da ta da zaune tsaye da take haƙoƙin mul'adama da kuma shirinta na ƙera muggan makamai, cikin matakai da Amurka ke ɗauka har da ɗora wa Iran takunkumi idan dalilin hakan ya taso, da kuma yin aiki da ƙawayenta a ƙoƙarin daƙile waɗannan ayyuka. A wani taro a kan tsaro na Munich da aka yi a birnin Bonn na Jamus, galibin mahalartan taron sun yi Allah wadai da rawa da gwamnatin Iran ke takawa wurin taimakawa ta'addanci da ta da zaune tsaye a yankin su ciki har da ministocin kasashen waje na Saudiya da Turkiya da kuma Amurka dan kanta. Duba da irin yawan rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya a yau, ayyukan Iran na ci gaba da rusa zaman lafiyan yankin kuma tana barazana ga kasashe da dama ciki har da Amurka. A wannan taro mataimakin shugaban kasan Amurka Mike Pence ya fito karara ya tabbatar da matsayin Amurka akan kalubale da ke tattare da shirin makaman nukuliya na Iran.
Under President Trump, the United States will remain fully committed to ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon.
A karkashin shugabancin Trump, Amurka za ta ci gaba da yin tsayin daka akan ganin cewa Iran bata mallaki makaman nukuliya ba, wanda ka iya zama babban barazana ga kasashen mu. A farkon watan Janairu, Fadar White House ta faɗa cewar ayyukan barazana da Iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya ba za a zuba mata ido ba. A wani yunkuri da Amurka ke yi ƙarƙashin shirin daƙile shirin makamin nukuliya na JCPOA da ya maida hankali akan nukuliyan Iran da za a ci gaba da aiwatar da shi. Ma'aikatan Bitar Malin Amurka za ta ɗora takunkumi akan ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatu da suke da hannu a miyagun makamai da Iran ke yi da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci. Akan warewar da Amurka ta yi wa Iran, duk wasu kadarorinta da suke nan Amurka za a tsare su, ma'ana kadarori na ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatun za a rike su, kuma Amurka za ta haramta ma duk wani ba Amurka da ma'aikatun Amurka yin hudda da ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanonin. Amurka za ta ci gaba da sa ido akan Iran game da aika-aika da take yi. Dole ne a ɗauki matakan da Iran za ta san da cewar duk wani abu da take aikatawa mutane na kallonta, in ji sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis. Ya kuma ce za su dau alhaki tare da sauran kasashe da suke sha'awar tabbatar da zaman lafiya su fito wa Iran karara akan wannan batu. Ya ce bai dace ba a kyale wannan abu, kuma bai dace ba a yi watsi da shi. Sharhin muryar Amurka ne yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Babban Attorney General Jeff Sessions na ƙara fuskantar matsin lamba a yau Alhamis kan sauka daga kan mulkin mukaminsa, ko kuma ya cire kansa daga binciken da ma'aikatarsa take yi kan zargin kutsen da ake warasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da ya gabata. Manya-manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat, shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Charles Schumer da kuma shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi, dukansu sun nemi Attorney General ɗin da ya sauka daga kan mukaminsa bayan bayanai da suka fito cewa sau biyu yana haduwa da jakadan Rasha a Washington, duk da ya bayyana a yayin zaman tabbatar da shi cewa bai da wata alaka da Rasha. Shugaban kasa Donald Trump bai furta kalma ko ɗaya da ta danganci Rasha ba a cikin bayanin da ya gabatar ga 'yan majalisun dokokin Amurka a farkon wannan makon. Har yanzu masu lura da al'amura a Moscow sun fi mai da hankali ne kan kalaman da ya yi na cewa Amurka na fatan samun sabbin abokanai domin gina kwakwarar dangantaka inda ra'ayinmu ya haɗu. Mai magana da yawun Vladimir Putin Dmitry Peskov ya faɗa a ranar Laraba cewa babu wani wanda bai ji daɗin rashin kiran Rasha da Trump bai yi ba, inda ya ba wani abun mamaki sabu abu ne da Trump ya ce a al'amuran da suka shafi Amurka kaɗai zai mai da hankali a kai, sannan mu ma shugaba Vladimir Putin zai mai da hankalinsa ne kaɗai akan abin da ya shafi Rasha. Hukumomin Malaysia suna shirin maida wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa, mutumin da ake zargin sa da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata, wanda dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da Ri Jong-chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. A yau Alhamis, babban mai shigar da ƙara na ƙasar Malaysia Janar Muhammad Afandi Ali ya ce wa'adin da ya kamata a riƙe mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da ƙarewa, sannan babu ƙwararren hujjojin da ke nuna cewa yana da hannu a kisan, saboda haka a gobe Juma'a za a maida shi zuwa Koriya ta Arewa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.